Washington, D.C. Jama'an sauraronmu barka da warhaka. Muna farin ciki sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Buhari Auna.
Sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu ne sha'i da sauransu. A yau 29 ga watan Mai na shekarar 2020 zamu kammala takaitaccen tarihin gwarzo da Abubakar Tafawa Balewa.
Rubutun nan da ake magana ai wato ya samo asali ne na farko tukunna a lokacin da yake makaranta kwalejin horas da malamai na kasala a shekarun da za su bi da ƴan ajin su shi suka san gaba shi magana da turanci a lokacin na bankwana a madadin dalibai.
Haka yake Zara. Wato kafin mata Ramadana ne muka dauko wannan maudu'in, amma sai muka karkata shirye-shiryenmu zuwa abubuwan da suka shafi wata Ramadana.
To a cikin shirin namu na yau zamu cika alƙawarin kawo muku ci gaban takaitaccen tarihin gwarzo Abubakar Tafawa Balewa. Wakilin sashen Hausa a Bauchi ya samu zantawa da falakin da akan wannan batu.
Sai ku gyara zama, ku janyo akwatin radio ku kusa don sauraron shirin yau da gobe.
Sauraro ba tare da bata lokaci ba bari mu je ga tattaunawar wakilin mu Abdul Wahab Muhammad da dan Lami baban Tanko.
Jiji kishi yayi gadan shi ya shiga siyasa gadan wanda yake yake wakiltar Bauchi a can majalisar dake Kaduna. To nan ne ya samu matsayin wato prime minister kuma ya dangantakan su ya kulluma tsakanin sa da shi Sadona.
Masha Allah. To lokacin akwai wasu gyare-gyare da ake kundin tsarin mulki. To akwai gyaran da ake a tsarin mulki domin yancin kan na Najeriya ba ta samu dare guda ba haka. Sai da aka yi wasu tsarin mulki tura suka riga tsarin mulki suna canzawa ta yanda zai dace sannu a hankali da aka riga tafiya. To a cikin tsare-tsaren da aka yi na kundin tsarin mulki din aka kafa majalisar dokoki na yankuna na kudu arewa da sauransu. To ya samu kansa a cikin majalisar dokoki. To daga nan aka ci gaba sai aka yi wani tsarin mulki kuma wanda yake ya bada dama a kafa majalisa ta kasa baki da wato majalisar wakilai na tarayya a kafa ta wanda take Lagos. To daga nan daga mutane waɗanda yake fitattu su ne akan fitar daga yankunan nan na arewa kudu da gabas sai a tura su can majalisar wakilai. To daga nan ne ya samu kansa a cikin majalisar wakilai ta kasa. Daga majalisar dokoki ta arewa aka zabe shi da shi da Muhammadu Dulado na Yola da akwai dai wajen suno ne bazan iya tunawa ba amma dai na san yana daga ciki shi Muhammadu Dulado yana ciki aka tura su Sadauna kuma yace da Sadauna ne ya kamata ya je. To amma yace shi Sadauna samu da bello yace shi a bashi a arewa yace bari ya tura su sa Abubakar su tafi Lagos su je majalisar wakilai. To a majalisar wakilai ne da ya je. To kuma yana majalisar wakilai a matsayinsa na wanda yake wakiltar arewa din kuma dan majalisar wakilai House of Reps kenan a lokacin. To sai aka yi zabe kuma na kasa wanda ake nema tura suna shirin barin kasa sai aka yi zabe na kasa duk jam'iyyun na akwai action group na Awolo akwai NCNC na Azikiwe akwai NPC na Musa Ahmadu Bello to da aka yi zabe na kasa baki daya shine NPC jam'iyyar su ta baka ta fara bullo Musa Ahmadu Bello ta samu rinjaye a zaben kasa da aka yi gaba daya to da aka yi wannan gaba daya to shine kaga jam'iyyar da take da rinjaye a lokacin tuna parliamentary system ake yi to ita ne za ta tafi gwamnati to inda ya samu kansa a matsayin prime minister kenan to da yake majalisar jam'iyyar sa ta NPC ita ce take da rinjaye a zaben kasa da aka yi saboda haka dole jam'iyyar ita za ta kafa gwamnati to shine sai NPC ta kafa gwamnati amma ta yi hadaka da NCNC na Dr. Azikiwe to amma shi a wani yake yadda yace zai zauna a matsayin shugaban yan adawa
kenan irin wannan hadin kai na yan siyasa ta faro ne tun wannan zamani
tun wancan zamani ya faro to amma daga baya an zo an samu matsala da NPC da NCNC ne to wasu samu hadin kan yadda ya kamata ba sun da yarjejeniyar kansu ya hada ka din shi yasa ai kaga gwamnatin ta shigo da akwai su Dr. MK Mbadwe ai kaga ba dan jami'ar NPC bane amma kuma minister ne gwamnatin sa baka tafa bulo saboda shi yana jami'ar NCNC na jike ne amma saboda wannan hadakan da aka yi ne
wannan duk dai lokacin ma baba da Najeriya
baba da Najeriya yancin kai amma ya zama prime minister a shekara ta 1959 tun kafin ma a mika mulki din tun da an riga an yi zaben kafin a mika mulki na farar hula ne so kafa gwamnati amma kafin nan ma ya yi minista na sadarwa wato transport ya yi minista kuma na jin na works kafin nan ya zama prime minister ne
tura kansu sun yadda in prime minister shi ma daga yasa baka ta bula ya bude baki so mu turanci sukan zauna ma suna jin mamaki wasu ma suna cewa anya kwa wannan ba kalan jikin sa yaje yasa baki ba ka shi bai kamata ma a ce wai bakin fata ne ke irin wannan turanci ba shin kana da bayani akan wannan
akwai bayani bayani wato guda biyu ne bayani na farko tukun ko kuma ce uku na farko shi Allah ya bada sabon ga tafawulo wani irin murya wadda take tana zamuwa fitacciyar murya ce wanda duk ko da Hausa ko da kowane yare ya magana zaka fahimci ba harce ba haddewan harce wato clear muryar sa take san na biyu turancin nan da ake magana ai wato ya samu asali ne na farko tukunna a lokacin da yake makaranta a makarantar ko kwalejin horas da malamai na Katsina ai ko lokacin da suka zo fita a shekarun da za su fita yan ajin su shi suka sa gaba sun fahimci ya iya turanci saboda haka shi magana da turanci a lokacin na bankwana a madadin dalibai to wannan kenan sannan kuma shi mai yawan karance-karance ne sannan turawa kuma suna son sa saboda suna sun yaba da hankalinsa so shi kuma ya manu da turawa sosai to kuma a kwalejin su na horas da malamai na Katsina wato sun wato malaman su gaba daya cikin wajen 30 ashirin da biyar turawa ne biyar ne kawai 'yan Najeriya su malam na gwamnati da shirinsu wadanda suke koyar da addini da Hausa amma duk gaba ɗayansu turawa ne kawai yau wato kaga inda suka abin nan sannan kamar da samu wanda yake faɗa yake cewa shi kansa yana da labari cewa akan cewa arewa mun iya turanci kaza kaza to ai turancin mun koyawa Katsina ne lokacin da muke college akwai baturin da yake koyar musu da turanci na manja sunansa ba yadda za a yi sai ka faɗi kalmar nan yadda turawa suke da yadda ake mutsa harshen da yadda ake abin nan sai ka faɗa yadda turawa suke faɗa to ta inda suka yi turanci kenan san kuma shi kasan da yake yana da nutsuwa yakan yi magana a hankali yadda za a gane kuma ya koyi turancin tun Katsina da shirinsu haka ne yana da sha'awar karance-karance kuma ya munin da turawa kuma suna son sa to shi yasa turancin sa ya nuna
kaje mai irin kari na kamar su wasan kwallo ko ni cricket a lokacin da dai sun rike shin menene ya fi sha'awa kamar na wato na zamani ko na sha'awa dai haka a matsayin sa na mutum bin da wani abu ko karatu ne
a gaskiya Allah in ka dubi tarihin sa baka ta wallo ba zaka ce ga wannan fitacce wanda zaka ce ko shi yake so amma ka kaman sa Ahmadu Bello zaka ce cewa yana so ko wani kwallo da suke na wannan turawa wanda ake kira Fives hare mutu yana wannan ko yau in ka je gidan sa na Arewa House Kaduna zaka inda yake wannan wasa to amma gaskiya in ka dubi tarihin sa baka ta wallo ba zaka ga wani abu da za a ce maka gashi nan shi ya fi bashi sha'awa na yi ko na wasan motsa jiki da sauransu ba amma karatu kam har a ran littafa yake a gun turawa don ya yi karatu kuma ka san ya ma yi rubutu na ya taba rubuta littafi na Shehu Umar mai suna Shehu Umar wanda ta zo ko na hudu ne a gasan da aka yi a lokacin da wani Bature Dr. Rufin East ya cire gasa na waɗanda suka iya rubutun littafi na Hausa a shekara ta 1930 da wani abu haka to Malam Bello Kagara wani dan uwa kuma wa yake ga Dr. Abubakar Imam shine littafin sa ta zo na daya sai Dr. Abubakar Imam littafin sa na biyu sai shi Umar din na Sabaka Tawa Balo ta zo na uku to shi Sabaka Tawa Balo gaskiya in banda karatu din bai cika babu wani abu da zaka ce gashi nan wanda yake ba sa sai dai karatu din da kuma rubutu
shin yanda yake faɗa turawan English na a shine suka mika takardar ko kuma sa hannu na karɓan mulkin kan Najeriya
kwarai da gaske kuwa shine ai a lokacin ya zama prime minister kamar da nake gaya maka tun kafin ma ranar 1 ga watan Oktoba na 1960 to kai dai kawai ranar 1 ga wata Oktoba shekara ta 1960 za a iya cewa rana ce kawai da ta zama na migar ga mulki shi san baka ta fa bane shi ne ya karbi wannan kundin mulki din a hannun turawa an yi wannan biki a Lagos kuma har yau ma akwai hotuna wanda yake na majigi da yake an aje shi na tarihi wanda yake cikakken wannan rana din ya share wannan su da manyan kaya farale ga kuma Bature wanda take wakiltar sarauniyar Ingila ita ta zo ta gudanar da wannan biki shi ne ya sa hannu kuma ya karbi wato wannan abin nan na gawar mulki ya takarda ne yalla shi ne ya karba
Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Shin Amina, kin ko taba jin jawabin shigar zo ta fa balewa?
Kware kuwa, musamman ma dai na Turanci. Daga inda muke tare da kayan tarihin mu ga wani gutsare daga cikin jawabansa da wakilin sashen Hausa Nasir Adamu Alhikaya ya fassara mana
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bun dogaro kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa
Allah ya ji kan mazan jiya bari mu koma mu ji karashin tattaunawar
tun da yake dai yanzu har mun kai ga wannan abu to mulki ya kai shekara nawa ne yana yin mulki a matsayin sa dai na prime minister zuwa ga hannun da Allah Ubangiji ya sa karbunansa ya karbunansa
shekara shida ne za a iya cewa domin daga ranar da aka karbe ganin mulki a ranar 1 ga watan Oktoba shekara ta 1960 to bai sai zuwa shekara ta 1966 ko kuma a ce ranar 15 ga watan Janairu na shekara ta 1966 a lokacin da su masu jin mulki su ne da cikin zagu suka kashe shi da sauran manyan arewa irin su Amadu Bello da su Brigadier Zakari Mai Malari da Colonel James Pam da su Brigadier Ademu Legun da su Colonel Shodin Day da sauran su aka dai zabobin arewa suka kashe su kuma wato akwai rikice-rikice da suka faru da yawa lokacin akwai rikicin da shi Chief Obafemi Awolowo yake da Akintola wanda mataimakin sa ne ba yammacin kasan nan kenan to wannan rikici yana daga cikin dalilin da yasa su sojoji suka karbi mulki to amma wannan ba shine babban dalilin su ba domin ka dubi yadda suka gudanar da kashe-kashen su za ka ga sun zabe mutanen arewa ne jigajigan arewa suka abin nan suka kashe su to amma ko kwanan nan ina karantawa a wani rubutu da wani bayarbe wanda kiransa akin wani ne wani marubuci ne da ya ba da shawara a lokacin gwamnatin Obasanjo ya ce ko su kansu su Major Efejuna da suka je suka kashe Prime Minister a gidansa da su Colonel Major Donald Sokafo ya ce ai su kansu ma waɗanda suke jin mulkin sun yi tunanin cewa an yi su sa su Abubakar Tafawalla cikin wanda su kashe kuwa domin shi mutum ne wanda yake kowa nasa ne su ma sun tsaya sun yi ta tunanin su sashi ko a cikin wanda za su kashe daga bayan suka yi abin nan kamar su Major Donald Sokafo da ai kaga su suke gadin sa ma ai su ne suke gadin sa to kuma shine yake shugabantar su da suke gadin sa amma duk da haka dai suka kashe su saboda haka akwai dai kabilanci a cikin kashe-kashe din ba wai kishin kasa ne yasa suke jin mulkin su sojoji
to batun iyalai ba ya rasu ya bar iyalai nawa da ƴaƴa nawa ne kuma jikokin kasan
akwai kamar yadda ya zo a tarihi ya bar matan aure hudu ne da kuma wajen 19 jikokin ne dai ba zan iya sani ba tun da har yau suna nan suna ta haya amma lallai ya bar mata tsakanin hudu uku dai haka nake ga ko hudu da 19
akwai wani gu kusa da kabarinsa ko inda bi gida da aka yi aka kewaye ana zuwa ana ganin wasu abubuwa na sa shi za ka gaya mana wasu abubuwa na tarihi da ya bari don saboda jama'a mawasan zuwa su je su gani a wannan gida
lallai a wannan daki da kake faɗa din akwai abubuwan sa gaskiya wanda yake na tarihi da ya bari asali akwai gadon sa ma wanda yake kwance a kai irin gado na karfe nan na Borno da ake kiran su wani amma yana da girma dai to akwai wannan gado a wannan daki ne akwai hulan sa zan nabuka ina jin ko guda biyu ne akwai takobin sa kuma wanda Sando ne bashi akwai agogon sa ba akwai kuma radio sannan akwai wani dan karamin talabijin karami yake kamar radio za ka ganshi lokacin turawa sun ci gaba ana cewa sarauniyar ingila ne ta bashi wannan kyauta ne to gaskiya dakin in ka shiga za ka ga abubuwan sa da wuri akwai da duman sallan sa akwai kujeran da yake zama yake karatu duk akwai su a cikin wannan daki ne gaskiya dakin yana da abun tarihi sosai idan ka ga kayayyakin sai ga kamar yanzu ya tashi daga dakin ya fita zai dawo ya zo ya zauna wallahi ko
to ko akwai wani wanda yake ban tambaye ka ba kuma ya zama to muhimmi jama'a su sani a game da shi wannan mutum
wato abinda kawai nake ganin da zan kara shine cewa dalilin da yasa ni na littafi ma a kansa na farko shine wato na lura ne naga cewa duk tarihi da aka yi na rayuwar sa Abubakar Tafawalla to da turanci aka yi kuma hasali ma babban littafin tarihin sa The Right Honorable Gentleman wannan abin bagin ciki shine baturen ingila ne ba wannan Najeriya ne ba wato muna da wannan sakaci din muna da tarihi dimbin tarihi amma muna bari wasu daga waje su zo su yi shi kuma da turanci in ka dubi tarihin sa Amadu Bello har yau babu littafin da ta kai wanda John Paddy ne shi ma buturan American. To kan da kai ga Denis Amala Abdullah, bayan ka dubi tarihin jihadin Shehu Usman Naufodu, yanzu babban kundin tarihin da aka yi wanda yake har a jami'oyi ana amfani da shi shine wani Mr. Mura Last, shi ma wani bature ne shi. So kage waɗannan abubuwa duk kuma da turanci suke yin su. To saboda haka sai na duba na ga musamman na saba ga tafa bolo ne, kuma dan bauchi ne, kuma mutumin nan ya kasai ta a duniya baki da kuma duk tarihin da turanci yake na ce to me zai hana dan wani abu ko da ba bai da yawa a yi shi da Hausa. To wannan shine dalili na domin nima na kawo na Hausa, saboda mutanen mu akwai da yawa daga cikin mutanen mu da su yi karatun Hausa amma ba za su yi karatun turanci ba. To shi yasa ne wannan abu. Na biyu kuma shine daga tattun mutane irin wannan irin su Abubakar Tafawa Bulawa, ya kamata a ce akwai tarihin su wanda yake mutanen mu za su rika karantawa domin su abun koyi ne. Har ya mutu bai da wani gidan da zaka zo gani, wannan gida ma da yake da shi na Bauchi kafin ya gina shi ma da ya yi gina shi. A bayan wannan gida ba da wani gida, babu abu ba samu ko kobo ba a kawuntinsa
a lokacin ma akwai
kudi mai karfi gware da gaske kuwa. Ai a lokacin da yake prime minister ma akwai ministoci da dama waɗanda yake suna sayan gidaje manya-manya suna azurta kansu a Lagos amma shi bai yi ba. Akwai wani tarihin sama da nake karanta a wani littafi, wani ma'aikacin sa ya samu wani minista ya je ya durgusa a gaban sa Abubakar Tafawa Bulawa yana ta kuka yana neman sa Abubakar Tafawa Bulawa ya rufa masa asiri. Bayan minista ya tafi shi ne sai wannan ma'aikacin sa Abubakar ya ce masa ran kai din menene wannan minista ya zo wajen ka yake ta kuka, ka ce an kama shi ne ya karbi cin hanci daga wajen wani kamfani na kasan waje waɗanda za su zo su yi aiki a Najeriya, shine so kawo karan sa waje na ya karbi cin hanci. To shi ne yake so rufa masa asiri. To kaga dai kaga wannan labari ya nuna sai Abubakar Tafawa Bulawa ya karban cin hanci da yana so da ya karba irin waɗannan kamfanoni. Motan ma da zai fara shiga ma ina jin ko bashi ne ya karba a banki ya kadumi ya sayi mota.
Amma yanzu za ka ga wannan ƴaƴan gwamna ko jirgin
suna fataka su dukiya lokacin bai dame su. Mutunci su zara mutuncin kansu shine babban abin da ya dame su, saboda haka ba su mai da hankalinsu a kan kwadayin abin duniya ba, har suka mutu ba su da wani account, ba su da kudi a account a banki, ba su da wasu gidaje, ba su da kamfani, su aikin kawai suka sa a gaba suke yin sa. To kaji to irin wannan nan daga tattun mutane shi yasa nake ganin dole ne ya kamata a samu wani abu na tarihin su na rayuwarsu wanda yake mutane za su zo su yi koyi da shi domin al'umma ta gyaru. Kuma na tabbata inda al'umma za su bi yadda suka yi rayuwarsu din da za a gyara shugabanci don abubuwa za su tafi daidai.
Ganin cewar mutumin na ya ba da gudunmawa sadaukar da ransa ma ƙasar Najeriya, sai gashi kuma irin karamawa na gama a ranar da yake ka zo ka gabatar da kasida ne akan rayuwarsa, na ji gwamnatin jihar Bauchi take kokarin ko da a mai da ranar ne ko kuma ana roƙo ne ta mai da don da karama shi kamar yadda muka ga an yi ma wasu yanki a biyu kwanan can.
Wato lalle na sannan gaskiya abun mamaki ne a ce mutum irin wannan musamman ma kuma a yankin Bauchi ba a samu an karama shi yadda ya kamata ba. To amma gwamnatin ita na yanzu na gwamna Bala Muhammed Gauran Bauchi gaskiya ta yi abin ayaba mata, tun da kwamishina da ya je wajen lecture din a lokacin ya yi alkawarin cewa daga wannan shekara insha Allahu gwamnati ta yi niyya za a rika gudanar da bukukuwa musamman na lecture-lecture saboda tunasar da jama'a game da halayya da kuma da wasu Abubakar Tafawa Bulawa. To gaskiya an dauko hanya mai kyau amma abu ne dama da ya kamata a ce an yi shi tuntuni. Kamar da nake gaya maka ne yanzu a ce wai babban tarihin sa na Abubakar Tafawa Bulawa wanda duk duniya ta yadda shi ne babban biography din sa, tarihin sa a ce Bature Ingila ne ya yi, ba a samu wani danga sake ba. Saboda haka gaskiya kalubale ne ga mu dan arewa musamman wadanda suke jami'o'i masu digiri da digiri musamman a fannin tarihi, su rika zakulo mana abubuwa na tarihi na manyan mutane irin wannan, domin ta haka ne yaran mu za su tashi su ga halaye na gari wanda ya dace da al'adunsu da kuma abubuwansu. Yawa, to ina gani.
kace kai littafin sunan na littafin ne ne
a sunan littafin rayuwar sabo ta faɗo ne na faɗa abinda na mance ban sa ba kawai a jikin littafin da san ta take ta domin ba wai yana da girma da sosai ba duka shafin bu ina jin ko da ridai da sabai
eh dan ga kasuwa ne
aji ga kasuwa an kaddamar da littafin abin nan ne a Arewa Hausa Kaduna a shekara ta 1900 a shekara ta 2018 shekara biyu kuma mutane sun taimaka kwarai da gaske wallahi ko wadanda kamar bazan mance da gwamna Nasiru Rufai ba ya ba da gudunmawan kudi mai tsoka General Ibrahim Babangida ya ba da kudi mai tsoka Sakanti Babu ya ba da kudi mai tsoka Hajji Zainabul Kacuwa wadannan bazan mance su ba da tsohon gwamnan Gombe sun ba da kudi mai yawan gaske
gwamnan Gombe wani
dan Gombe da su tsohon kakakin Bujale Sako Dogara sun ba da haɗin kai suma sun ba da kuɗi mai tsoka an dai samu haɗin kai sosai babban haɗin kan da samu shine na marigayi mai shari'a Justice Muhammad Nasir wanda inji na same shi a lokacin yana galadimin kasina hakim Malumfashi na jihar Malumfashi na same shi rubuta leta ya bani wanda na tuttura ma mai arewa daga ya ce su alhamdulillah
na gode
da madalla wanda da kuma da gode
Ani na kafin mu karkare shirin namu ban san ko kin ga hoton bidiyon da ke yawo a kafofin sada zumunta ba
Eh na san kina maganar na ma'aurata kenan wanda matan ke yi wa mazajin su rawa kin ga wani da shi yayi wa matar sa rawa kuma yayi mata liki da kuɗi
haka fa a Instagram ko ke kam da irin wannan zaman kullun da ake tai dole ne ma'aurata su kirkiro yanda za su sabunta soyayya wayya ma waƙar ta Hamisu Breaker take
ashe da rai ne ke san kiga haruma ba da zuciya ta ba komai ruwa da iska akai ke ba zana de na cewa ba idan na samu jayar samin ke ba zana tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba kare na waiwaya inda ya kai ne zana jura wahalar ruwa garin ka da an taba ki a tirane don
kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin sai Daniel Brown da ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya
batin na fata ko zaki nan ba da rai fanta sai mun ji dai dai ya kawo zuci ya kare na jin kamar mafarki ne na san ki so mataki ne ban da damuwa har zan bar da ɗan gida ne alƙinki ga ki da badani ku ne ga ya da mu kalli yau zana yu amo Na zamu waya mafatauci mai gidar gurun kwana na kwallace lada sarar da iya mai ya kalamu ya nace kwatan na dai zo jawabin gidan babu ke gida ne dan saka zuciya ta bar yawo wai da na ta amani ki karbara da ina yau gane an ruwa Omai da mafita kare da kisaba da farta bankwana na ji na gani yadda nake san kiya fitar kina na san a duniya da wanda yake jiki take tunanina soyayya rayuwa wani tsayin sai ta zama wutar kuna wanda ke cikin anta shine jura amma fa a guri na so na faranta rai da ruwi ya saka zama kamar sai ko
kuma rayuwa da so misali naina kama da amfarki samari mi hakuri dan harban samu so misali mata ni hakuri idan